العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da haduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 15 ga watan Rabiu Tsani shekara ta 1427 bayan hijira, wanda ya daidai da 13 ga watan 5 shekara ta 2006 miladiya, don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shi ne darasi na 93. Idan ba a manta ba, inda muka tsaya ko babi na karshe da muka tsaya shine babun nahi an al-qirani baina tamrataini wa nahwihim idza akala jama'atan illa bi izni rifqatihi, haka ne ko? Za mu tashi babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu, babin da yake magana kan abinda mutum zai faɗa ya aikata. Wani mutum din man ya akulu, wanda duk yake cin abinci wala ya shi ba amma baya jin ya koshi, to ga abin da ya kamata ya yi a nan gaba in zai ci abincin don ya ji ya koshi. Ko abincin bai karu ba, adadin wanda ka ci jiya da shekaran jiya baka koshi ba, a yau ko gobe in za ka ce kaza ko za ka aikata kaza wajen ci din, to da izinin Ubangiji za ka ji ka koshi, za ka ji ya wadace ka. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. An karbo hadisi daga Wahshi ibn Harb, Allah shi kare yadda a gare shi, anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalu ya rasulallah, wasu cikin sahabban manzon Allah sai da mutum tabbata gare shi sai ce ya manzon Allah, inna naakulu wa la nashba, mu mun kasance mukan ci abinci amma sai mu ji ba ma koshi. Qala, sai manzon Allah ce fala allakum taftarifuna, me yau kuna ci daban-daban ne, ba ku hadawa, ba kwa tiyayya. Kalu na'am, suka ce eh haka ne kam, muna ci daban-daban, kowa akushin shi daban, kwanan sa daban, wani baya hada ya ci da wani. Kala, sai manzo Allah ce fajtami'u ala ta'amikum, to ku rika haduwa akan abincin ku daga yau, sannan wazkuru ismallahi, ku ambaci sunan Allah ku duka lokacin da za ku fara ci, yubarak lakum fihi, sai a sanya muku albarka a cikin abincin. Abinda da in kai kadai ka ci baka koshi ba, a yanzu idan ka ci tare da jama'a sai ka ji ka koshi. Abinda da sakamakon rashin bismillah baka koshi ba, a yanzu a sakamakon bismillah sai ka ji ka koshi. Rawahu Abu Dawud, wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Ina da wannan fanta da za ta rika juya ba, da haka din tare kusa da ni kuma sai cika da ne su take da wale amma inda ku. Da haka dai wannan yana nuna mana mustahabbancin a ci abinci tare tsakanin manya da yara, tsakanin manya a junansu ko yara a junansu, tsakanin maza da mata, in sun kasance dangantaka ce wadda babu aure a tsakani, wato kamar wa ya ci abinci da ƙannansa mata, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya, duk ya halatta su ci abinci a kwano ɗaya, a daro ɗaya, a akwashi ɗaya, katon tire a sa kowa ya zo ci a gida, tsakanin mai gida da matansa da ya'ya kowa ya samu nuwaci. Amma idan akwai waɗanda aure hara aure ba haramun bane a tsakaninsu, to kaga wannan ba shi halatta namiji ya ci abinci da mace wadda take muharramarsa, an ga wadda take ajnabiyya, mace wadda take ajnabiyya ba muharramarsa, ba shi halatta a ce a sa abinci kwano ɗaya a ci tare. Ina fata mun fahimci wannan. Sannan cin abinci tare ɗan ba wajibi ba ne, amma mustahabi ne, ta yadda inda za a ci tare ɗin to shi ya fi, amma idan aka ware kowa ci nashi to kuma ba haramun aka aikata ba, sai dai an bar abin da shi ne ya fi. Don Allah cikin Al-Qur'ani mai girma ce laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata, babu laifi a kanku ko ku ci tare ko ku ci aware daban-daban. Amma dai a hada din hadisi ya nuna yafi sama da mai warewa daban-daban. Babu al-amri bil akli min janibil qat'ati wan nahyi anil akli min waqtiha, babun da yake umarni da cin abinci min janibil qat'ati, a gafar akwashi ko kwano, kar mutum ya sa yace zai yanko abinci a tsakiya sai dai daga gefe. Wannan yi anil akli min wasiha, da yin hani dangane da cin abinci daga tsakiyar kwanon da ake cin abincin, sai dai mutum ya rinka ɗiban na gefe har ya kai ga na tsakiyar, in na gefen ya kare. Ma'ana dai na tsakiyar shine ƙarshen abin da za a cinye, na gefe ake fara ci. فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم شكن ونن بابي ياداتي أكاو فتن منذو صلى الله عليه وسلم أحاديث دياغ بات أبايا ديتي وكل مما يليك كتي أبندكي غبانك متفق عليه كما سبق حديث دي بخاري دي مسلم سكرويتو كبير دي غباتا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga Abdullahi da Abbas Allah su kare da gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace al barakatu tanzilu wasta ta'am, albarka tana sauka a tsakiyar abinci, fa kulu min hafatai, to ku rika ci daga gefen sa, wala ta'kulu min wasatihi, kar ku ci daga tsakiyar kwano din ko daro ko tray wanda aka zuba ana ci da gefe, burkacin gefe har yanzu toko dan kuna ci albarka tana sauka, to inda ta yi sauka a tsakiya ne take sauka. Idan mutum aka riga aka cinye tsakiyar sa, kuma babu inda za ta sauka. To kaga waɗannan ababai ne wanda in banda wahayi ba abin da zaka iya ka tabbatar da su, tunda ya ce ya shallake hankalin mai hankali ko tunanin mai tunani, abu ne wanda idan ka baya ganowa sai abinda wanda ake wahayi ya sanar da kai شينا النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وانا حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وانا عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال لقى عبد الله بن بصر ابن بصر الله يقال الداء قريش يتي كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة من ذا الله يقصن شينا دون قاتل أفشي يقال لها الغراء, suna afashin kenan, algarra'u, ya hamiluha arba'atu rijalin, saboda girman afashin mutum hudu suke dauka. Abincin gidan mai kyauta ne ba, abincin gidan mai rowa ba, abincin gidan mai rowa da aikin mutum ɗaya ne, ko yaro da gari ba zai iya daga. Amma tunda ka ga shi za a kawo ne da yawa mutane su zo su ci, afashin ya zama ƙaro, mutum hudu za su yi kama kama a fito da shi. Ya kai ana zaman lafiya ne. An gane ko? Ya hamiluha arba'atu rijalin, mutum hudu ke dauke da wannan afashi. Falamma adhaw wa sajadu dhuha, yayin da ranar babbar sallah ta zo, kuma aka je aka yi sallah ta babbar sallah, sallar idi, utiya bi tilkal qas'a, sai aka zo da wannan afashi, ya'ani wa qad turida fiha, a cikin afashin kuma an yi talagen nama, shine as-sarid. Waɗansu da dama daga cikin masu fassara gida suna fassara shi da tuwo, to in an fassara shi da tuwo, to an fassara kalma da abin da ya kama da ma'anarta, amma ba da cikakkiyar ma'anarta ba. Dan su sukan ce as-sarid, idan aka samu gari ko na masara ne ko na alkama, aka tsakin aka yi talgensu, sannan aka yayyanka nama kanana 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 aka tuka da shi, to wannan shine as-sarid, abincin da ya fi kowanne kima a wajen Balaraban da. Shi yasa manzo Allah yake cewa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadlu sarid ala sa'irin ta'am, fifikon na Aisha akan ragowar mata kamar fifikon sarid ne akan sauran abinci. Kaga ranar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi abinci na musamman a ranar, sai aka fito da shi faltafu alaiha, duk sahabbai sun suka kewaye wannan afashin. Falamma kasuru, yayin da suka yawaita, jasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah ya gurfane a cikin zamansa, dan shine zaman da ba zai ci wuri da yawa, domin idan ya zama na harde ya bude jikinsa, to kaga wani zai rasa wuri. To sai manzon Allah ya takure jikinsa sai ya gurfane, ba sai da nan fassara gasa ba, amma na san yadda kalmar take idan ka bibici kafas na larabci da suke fassara ta. Zama ne wanda gwiwoyinka na ka dangina su da ƙasa nan bayan kafarka, bayan ba tafin ba, shi kuma ka kifa shi bayan yana ƙasa, tafin na sama. A ba a zaman sallar, ba a zaman sallar, zaman rakumi kenan. Inda yana da fili da na fata da muku, ba mu fili. Wanda dai shi ne aljusu, akan ce dasa ya dusu, dusiyan ko dusuwar. Wanda dai shi ne jasa, wato gwiwoyinka na ƙasa, kashin ka tokara su da ƙasa, sannan kafafunka. Yau yadda malamin nan yayi, kaga haka, to jasa ke. Wanda ya gani a nan wurin ya gani. To kaga wannan hikimar haka shine manzo Allah ya takure jikin su haka dan kare su wuri, dan kowa ya samu wuri ya shiga, tunda jama'a sun yawa da wannan zaman da yayi, da kuma da za a ce zauna yayi harde, kaga zai shi wuri da yawa, dan haka sai manzo Allah ya haka dan kowa ya samu wuri ya shiga. Kun gane dai? Falamma kasuru, wato yayin da suka yawaita jasa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah ya gurfana akan gwiwoyinsa. Fa qala arabiyyu, sai wani mazaunin karkara yace da manzo Allah, ma hadhihi aljilsa, wannan wani irin zama ne kuma? Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah yace, inna Allah ja'alani abdan kariman, Allah ya sanya ni in zama bawa mai karamci. Wa lam yaj'alni jabbaran anidan, bai sa ni ba in zamanto jabbaran azzalimi, anidan mai saurin kai, wato wanda zai bambanta kansa da sauran mutane kawai dan yana shugaba. Shi yasa ka ga nayi irin wannan zaman dan kowa ya samu wurin zama. Shi yana ganin bai dace a ce manzo Allah ya zama da zai takura kansa, bayan shi ne sama da Allah ce, a Allah ya sa ni in zo mai karamci, ba zan yi irin wannan zaman da kake so. Thumma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan sai manzon Allah tsara da mace tabbata gare shi yace, kulu min hawalaiha wa da'u zirwataha yubarak fiha, kulu min hawalaiha, kuci daga gefen akwashin, kowa ya rinka yankan loma daga gefen akwashin. Wa da'u zirwataha, ku kyale tsakiyarta, kololuwanta, samanta, yubarak fiha, za a sanya muku albarka. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi wanda yake jayyid, wato karbabbe ke. Zirwataha ay alaha bi kasrat zali wa dammiha, ko kace zirwataha ko zurwataha, duk dai larabcin yayi. Shi kuma wannan babi ya nuna mana kenan ladabin cin abinci shine mutum ya rika ci daga gefen kwano, daga gefen faranti ko plate ne ko menene, daga gefe da zaka rika ci, har kaje suke ba daga suke ba, saboda albarka idan ta tashi sauka a suke take sauka. Babu karahiyatil akli muttaki'an, babin da yake magana dangane da karhancin cin abinci a kishingide, mutum ya ci wani abu a kishingide. An abi Zuhaifata Wahab ibn Abdullah radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la akulu muttaki'an. Rawahu al-Bukhari. An karbo hadisi daga Abu Zuhaifa, shine Wahab ibn Abdullah, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, la akulu muttaki'an, ni bana cin abinci a kishingide. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. Qala al-Khattabi, Abu Sulaiman al-Khattabi ya fada, yace al-muttaki'u hahuna huwa al-jalis mu'tamidan ala wita'i tahti, abinda ake kira da al-muttaki'u a cikin wannan wurin, ana nufin al-jalis mu'tamidan ala wita'i tahti, mutumin da ya zauna amma ya bayar da karfinsa akan, wato anan kuibinsa. Kishingide dai kun san me yake kishingide, kamar rabi a zaune, tunda duwawansa sun taba kasa, amma kuma nan gefensa yana kan. Qala wa arada annahu la yaqudu ala al-wita'i wal wasa'idi, abinda da yake nufi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kishingiduwa akan shimfida ko akan matashin kai. Kafil man yuridu al-iktsar min al-ta'ami, kamar wanda yake son ya ci da yawa. Bal yaqudu mustawfizan mustawti'an wa ya'kulu bulghatan, wato manzo Allah sallam yakan zauna ne mustawfizan a daidaite, la mustawti'an ba a kaikaita ba, wa ya'kulu bulghatan, ko manzo Allah in ya tashi cin abinci yakan ci wanda zai wadace shi ba sai ya koshi kat ba. Hadha kalamul Khattabi, wannan magana duk tana cikin abin da al-Imam al-Khattabi ya fada. Wa ashara ghayruhu ila anna al-muttaki'a huwa al-ma'ilu ala janbihi, wani wanda ba shi ba ya fassara al-muttaki'i shine wanda ya kaikaita a bisa ga ya kwanta akan kwibinsa. Wallahu a'lam. A takaice dai manzo Allah yakan zauna ne a cikin abinci, baya karkatawa ko wace irin karkatawa, in ka jingina da hannunka haka kai dafe, manzo Allah bayan haka wajen cin abinci, ko kuma ka kishingida haka ko akan fulo ko akan wani abu, manzo Allah bayan haka wajen cin abinci. Hikimar rashin yin hakan shine suka ce wanda yake yin haka yawanci wajen ya baiwa cikin su damar budewa ya ci abincin da yawa, wadansu kuma suka ce a girman kai yake nunawa, wato kamar kasaita ji da isa ne a kishingide. To manzo Allah ko baya da wannan halayya sallallahu alaihi wasallam, yana cikakken tawadu, tunda Allah ya yi masa wahayi ya zo mai tawadu, yace inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا مقيا ياكل تمرا. an karbo hadisi daga Anas bin Malik yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi gare shi jalisan yana zaune muqiyan, wato ya hada tuwawansa da kasa, ياكل تمرا yana mai cin dabino. al muqi kenan, wato al iqa kin zama shine mutum wannan kafar ya kai da sai nan wannan tayi nan gurin haka ya kasance gaba daya da cinyoyinsa da tsawon su mata daga ta, sai da bai zauna akan kafar sa ba shine alika. Yace na ga manzo Allah yayi irin wannan zaman ina cin abinci, wato ina cin dabino, abinda wannan ke nuna in kai irin wannan zaman ya halaka. Al-muqi huwa alladhi yulsiqu al-yatayhi bil-ardi wa yansibu saqayhi. Al-muqi a cikin harshen Larabci wallazi yulsiqu al-yatayhi bil-ardi, shi ne wanda ke dan farar da tsuwawansa akan kasa, wa yansibu saqayhi qaurinsa kuma ya kafa shi haka gefe da gefe. Kina ka babu istihbab al-akli bi thalathi asabi', babin da yake magana akan musabbancin cin abinci da yan yatsu uku, wa istihbab la'qil asabi', da kuma mustahabbancin sude yatsu idan an ci abinci a sude hannu, wa karahati mathiha qabla laqiha, da karhancin goge hannu din da hankici ko wani tawul qabla laqiha kafin mutum ya sude, wa istihbab laqil qat'ati, da mustahabbancin sude kwanan da aka ci abinci a ciki ko afashin ko plate, wa akhdhi al-luqmati allati tasqutu minhu, da mustahabbancin a dauki lomar da ta fadi kasa, wa akliha kuma a ci, wa mathiha ba'da al-laqi bis-sa'idi wal qadami wa ghayriha, wa mathiha wato da shafe hannu din ba'da al-laqi, wato bayan mutum ya riga ya tsade hannunsa to zai shafe hannu, bis-sa'idi wal qadami wa ghayriha, mutum ya riga ya ci abinci ya tsade din yatsunsa, to kenan idan akwai wani tawul kuma ko hankici sai sa kuma ya goge bayan ya riga ya tsade, idan babu wannan hankici sai ya haka da hannun shi mun muje ko mun muna zaka cikin kafar sa da yadda ake yi da yadda ake yi da din wadannan abubuwa, wato yanzu abu nawa ya kulla mana babu ya kai, na farko cin abinci da in yatsu uku, na biyu tsade in yatsu bayan mutum ya ci, na uku karhancin shafewa kafin a tsude, sannan kuma na hudu idan loma ta fadi kasa a dauka. To waɗannan abubuwa su yi kulla babu a kai, za mu gani kuma yaya hadisan za su nuna wannan ababen da ya faɗa, tunda wannan abin da ya faɗa da hawa ce, hadisan da ke zuwa nan gurin su ne za mu ga dacewarsu da matsalolin ko rashin dacewarsu, da kuma hukuncin wajibi ne ko mustahabbi ne. An ibn Abbas radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلأقها أو يلعقها. متفق عليه. an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ta garin su shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku yace abinci fala yamsah asabi'ahu kada ya shafi kar ya goge yatsunsa da wani abun gogewa sun ma ko rinci shi sunan ko wani abu hatta ya la'aqaha har sai ya sude yatsun aw yul'iqaha ko ya bayar an sude mata muttafaqun alayhi ko dai ya sude da kansa ko ya bayar an sude mata to shine malamai suke cewa ba yadda za a ce ya bayar an sude masa wani ya sude maka yatsu in ba sai daga cikin biyu ba ko dai matarka idan akwai kyakkyawar fahimtar juna akwai haka da to ga gani shike da sai su tsaye maka ko kai ka tsaye maka wannan kuma soyayya ce take kawo haka fahimtar juna ke kawo haka manzalar sallallahu alaihi wasallam yana haka tsakanin shi da matansa ko kuma yaro karami da kake wasa da shi bayan ya ci abinci bai iya saka hannu ba ka tsaye masa cikin yayanka za ka iya masa baka jin wata kazanta dan danka ne ko kai ka ce ya tsaye maka yaro karami duk ba za ka ji wannan ba to shine hatta yal'aqaha aw yul'iqaha muttafaqun alayhi وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها كعب بن مالك نجم أن الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ينتهي أبن تدى إن يسوءك فإذا فرغ إن يكمل لعقها سيسؤيز كذا أنا أقول وطن حديثا تسنون مقدر به a tsaye ya su bayan an ci sannan kuma wannan hadisin na ƙarshe ya nuna mai ci da in ya so guda uku wannan wajen ci da in ya so guda uku malamai suka ce wannan ya shafi dukkan abin da ya iya daukowa da in ya so guda uku amma akwai abin da in ya so guda uku ba zai dauku ba yanzu misali idan mutum zai ci shinkafa da in ya so guda uku yau shi zai kare yana fata an fahimta amma idan aka ce tuwo ne da in ya so guda uku dan wake ne da in ya so guda uku a biredi ne za ka gutsuro da in ya tsuhu da wakil wannan duk mutum zai iya yiwuwa ina fata an fahimta amma duk abin da zai wahalar da in ya tsuhu da wakil kila ba zai dauku ba to wannan babu laifi idan ka kara suka zama hudu ko ka kara su zama biyar amma duk abin da zai dauku da in ya tsuhu da wakil to musahabi ne ka ci da in ya tsuhu da wakil to abin da wannan kuma ke nunawa shine rashin hadama wajen cin abinci dan ana san kai kanka abincin lokacin da zai shiga jikinka gwargwadon yadda ka tauna shi da yawa a bakinka gwargwadon yadda na'urar da take markaɗa abinci ba za ta wahala da yawa to kuma tauna shi da yawa ya danganta ne ga karancin abincin idan ya yi yawa dole ka haɗe wani bai tonu ba to kuma na'urar da ke markaɗe abinci a ciki kuma dole ta yi aiki da yawa to kuma idan ta yi aiki da yawa har ta zo ta gaji kai kuma da sauran shekarunka a duniya to za ka samu matsala a kwanakinka na tsufa ina fata mun fahimta kan kawo halar da ita da aiki an yi maka ita za ka yi shekara 80 a duniya ya kamata a ce ayyukan da take ya kai ta shekara 80 ba ta lalace ba sai ka wahalar da ita tun da kuruciyarka wajen manya-manyan loma da ba ka taunawa sosai da hadama da cin abu mai tauri da yawa a sha wahala kafin ta barka ɗaya shi to tana aiki da yawa har ta gaji kai kuma ga rabuwar kwanakinka a duniya ita kuma ta gaji ka ga akwai matsala to dai shi ne hikimar ɗauka kaɗan-kaɗan sai ya zanto cewa mutum zai ji daɗin taunawa sosai kuma zai ji daɗin haɗewa makoshinsa bai wahala ba sannan kuma a ciki kuma dai abin bai dame shi ba dan shi abincin ba wai ci da yawa ba ne yake hana jin yunwa albarkar da ke ciki ne ke sa wato ba a ji yunwa ba. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم أن كربوا حديثي دقى جابر أن عبد الله الله قال يدعى بريش يتعى النبي صلى الله عليه وسلم يأيق ومرني بلاق الأصابع وتود سؤيات هنو والصحفة دا فرنسن دا أكتا أبنشي دا فرنسن الصحفة يأيش في تلك مذبي دا أكي زبا أبنشي سيدي قال بيأيك أنشي الصحفة إذا أبيازن تو أبو دي كمار فرنسي كو فليس كو مينيني وقال yake cewa kuma innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka boku san ba a ina albarka take a cikin abincin ku kila duk wanda kuka ci boku ci mai albarkar ba wanda kuka rage a kwana shine mai albarka kila duk wanda kuka ci boku ci boku ci mai albarkar ba dai abinda wannan ke nunawa muhimmancin mutum ya tsaya dan saboda bai san a ina albarka ta tsaya ko ta makale ba amma idan mutum ya cinye abincin ya tsade kwana, to ya tabbatar cewa lalle ya ci albarka. Amma idan ya bar wani wuri da bai tsade ba, kila a nan wurin albarka take. To kaga wannan ke da muhimmancin da in zaka ci abinci ka zuba daidai yadda ba za ka rage ba. Dan idan baka koshi ba sai ka kara ba gidan ka rage. Amma ka debo da yawa ka ci kuma ka bar sauran a kan plate, to wannan kila duk wanda ka ci baka ci albarkar ba, ka bar albarkar kuma yanzu a baya. Shi ne hikimar ka sanya ɗan kaɗan, idan baka koshi ba ka ɗan ƙara kaɗan har ka cinye kayan ka gaba ɗaya. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقا جابر بن عبد الله يتي من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها إذا لوم ارتين كتفادي فليأخذها تويتوشيتا فليمر ما كان بها من أذن إنت تقونا أبو يبوجي يبتلي وانا أبو أنت تتبع يجيفر وليأخذها يتكايلتا ولا يدعها للشيطان كره بروا شيطان إتا ولا يمسح يده بالمنديل كره تزي بوجي هننسا دوانا ينكي سكوتم ما حتى يلعق أصابعه حتى يسدي ياسنسا فإنه لا يدري في أي طعامه البركة دنشي بيساني با أولا بانغرين أبنشنسا البركة تكي رواه مسلم مسلم نيروي سوش كنغا كسان دو أبا بندي جيغل كأتكي سوش لسكن هديثا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقا جابر بن عبد الله يتي مزال الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه شيطان يكن زكي وطينكو أيينكو ونأبو دزي تكن شأن ننسى حتى يحضره عند طعامه هل سيأتكي وطمانا غوجن أبن تنسى فإذا سقطت لقمة أحدكم idan lomar ɗaya ta kubuce ta fadi falyakhudha to ya dauke ta falyumit ma kana biha min adhan ya goge abin da yake tattare da ita na datti ko kasa da ta taba ya tare thumma liyakulha sannan ya ci wala yada'aha lishaitan kada ya barwa shaitan ita fa idza faragha idan ko ya kammala falyal'aq asabi'ahu to kuma ya tsade ya tsunsa fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi albaraka dan bai sani ba a wanne daga cikin aina albarka take cikin abin da yake rawahu muslim kuma muslim ne ya bayyana shi duk wannan hadisi yayin wa mutum zai kalle su ne a mahanga ta tari'a shikenan zai hutar da kansa babu yanda za a yi manzon Allah yayi umarni sai da abin da yake alkhairi ne sai dai ba lalle bane bai bayyana gare ka ko ga kowa ga kowa cikin mutane kamar yadda baya hana abu sai sai abu ya zama menene sharri ne sallallahu alaihi wasallam sai dai ba lalle bane bayyana gare ka ko ga kowa da kowa cikin mutane amma da mutum ya gamsu ya sallama wannan sokoci na shari'a su shi kenan amma wani da ya kalli abu sai ya ga sai ya kwatanta da shi wani abin da ya sani ba na shari'a ba ko ya kwatanta da al'adar gari ko ya kwatanta da shi gaba ko wayewa ko rikin wayewa zai ga cewa ai kazanta ce yanzu lomar ko ta fada a ƙasa mutum ya ɗauka ya ina ba ta fahimta to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ki baka ɗauka da shi ka ɗauka da shi sai ne ce idan ka ɗauka idan akwai da tuka yi me ka goge ka cire wannan dattin inda kasar ta taba ka jefar sannan sai ka tsaka ka karkar ruwa ke kan ya kuma yi ta'alili dai idan ka bari to ka barwa kai da wa an Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ci abinci yakan tsaye ya tsunta uku wa qala kaji yace kuma iza yace kuma iza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha walyumit anha al-adha walyakulha wala yada'aha lishaitan wato kamar da ruwaya da take baya wa amarna sannan kuma yayi mana umarni manzo Allah yayi mana umarni inji Anas an naflutal qat'ata wato ainihin musudde afashin da muka ta abinci ko kwanan da muka ta abinci وقال في انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه دان كو بو سني با اينا البركه تكي ا cikin abincinku رواه مسلم امام مسلم يرويته wannan hadisi duk jawab nan ka fada ko wanne mun samu hadisi akai ko sai abu dai da ya rage shine wanda idan mutum bayan ya tsade hannunsa aka ce zai goge hannun ko da tsumma ko ya goge da hannun jikinsa haka ko ya goge akan kafa عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار Sa'id ibn al-Haris ya tambayi Jabir dan Abdullah dangane da yin alwala idan mutum yace abinda wuta ta taba shi da abinda ko aka gasa ko aka dafa ko aka soya idan mutum yace shin bayan ya ci kuma sai yayi alwala fa kana sai Jabir yace la a kad kunna zamanan nabiy sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi la najidu mithla zalika ta'am illa qalilan irin wannan abincin da za a ce wuta ta taba shi ba ma samu shi sai kadan yawanci danyen abincin muke samu yayin itace ne dabino inabi yayin itace amma dai a ce wai ga wani dafaffen abinci an dafa ko an gasa ko an soya ba ma samu sai dan kadan injizaga fa idza nahnu wajadnahu idan ko har muka same shi lam yakul lana maladil to ba mu da wato hankiki da zamu goge hannunmu ko wadansu tsumma ko wani abin nan takaddo da zamani da za mu goge hannu bayan ka ci abinci illa akuffana wa tawaidana idan muka ci abin bayan mun tsaya hannunmu to ko babu yadda zamu yi kuma sai dai mu goge bi akuffana wato tafukan hannunmu wa tawaidana da kuma zira'in hannunmu wa kadamana da kafafunmu sun mu nusalli wa lana tawabba sannan mu yi sallah ba sai mun maimaita alwala ba rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wato kaga suna cikin hali na rashin wadata kwarai a wancan lokacin idan mutum ya ci abinci ko da ya saka hannun shi amma zai rika jin me wani danko bai samu tsumma ya goge bikin idan ya goge tsumma zai ji wannan ya ragu to kuma ruwa ba lallai bane ba suna da wadataccen ruwa a wancan lokacin musamman a cikin halin tafiya in ba a cikin zaman gida ake ba ruwa kan yana da wahala tunda cikin sahara da haka ba lallai bane ba a amfani da shi kada zai amfani da shi wajen ji hannu a tashi sha ko babu na sha to saboda haka sai su goggoge hannayensu haka a jikinsu su goggoge a jikin kafarsu shi kenan dan dai su ji babu dankon a tattarar su maganan yin alwala daga abin da wuta ta taba shi kamar abin da aka dafa ko aka gasa ko aka soya a da a farkon musulunci wajibi ne idan ka ci abin da wuta ta taba shi to sai ka yi alwala daga baya aka sace wannan ma'ana yanzu kana da alwala sai ka zo ka ci wani soyayyen abu ko gasashe ko dafaffe ko da baka yi abin da alwala kake rawaya ba tunda ka ci wannan abin kuma sai ka yi me sai ka yi alwala to daga baya aka sace wannan hukunci to amma yanzu idan ka ci abinci yin alwala din ta zama wajibi ba ta zama wajibi ba to amma yin ta ko mustahabi ne har yanzu kaga dai baka yi wani abin da ke warware alwala amma in ka ci abinci ko da baka yi abin da ke warware alwala ba to kuma sai ka sake yin alwala bayan kammala sunna an fahimci wannan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi shin za mu yi alwala idan mun ci naman raƙumi manzo Allah ce eh lallai ne duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya yi alwala dan cin naman raƙumi na warware alwala sai suka ce to naman tumaki da awaki fa sai manzo Allah ce in kun ga dama ku yi in ba ku ga dama ba ku bai to wannan sai ya nuna kenan alwudu mimma masatin naru mustahabbu idan mutum ya ci abin da wuta ta taba to yin alwala ya zo mai mustahabi sai fa in naman raƙumi ne to yin alwala ya zo mai wajibi dan naman raƙumi yana warware alwala bisa ga zance mafi inganci babu taksiril aidi ala ta'ami babin da yake magana dangane da yawaita hannu akan abinci wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ta'amul ithnain kafis thalatha wa ta'amul thalatha kafil arba'a muttafaqun alaihi wato abincin mutum biyu zai ishi uku abincin mutum uku zai ishi hudu inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan sai nuna idan ana cin abinci tare albarka ta fi shiga sama da idan aka ce kowa ya ci da nashi kadai wa an jabir radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul ta'amul wahidi yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'a wa ta'amul arba'ati yakfi al-thamaniya rawahu muslim jabir dan abdullahi ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abincin mutum daya zai ishi biyu abincin biyu zai ishi mutum hudu abincin mutum hudu zai ishi mutum takwas rawahu muslim
ko kai da kanka za ka gane haka. Yanzu da aka ce gidanka ko uku ne ko ko hudu ne, kun shirya abincin ku ne ko hudu, sai kuka yi baki mutum biyu ba ku tsammanin za su zo, don haka wajen auna abincin ku ku auna da su ba. To insha Allah za ku kun ci ku da bakin kuma kowa ya ku, ba sai ka ce ba za ka girkawa ba, an sauke abincin kenan wanda kun auna ku hudu, sai ga baki mutum biyu ko ga baki mutum uku, cikin ikon Allah za ga abincin da ya yi kyau. To kaga kenan shi tare din yakan kawo albarka, ko musamman idan shi tare din kuma banda ma albarka da za a samu a ciki, amfaninsa za ka koya wa matanka da 'ya'yanka ladabin cin abinci irin wanda muka karanta a cikin babukan da suka wuce a baya, tun ma daga darasin da ya wuce, tun daga zama, tun daga yin bismillah, tun daga wanke hannu kafin abinci, tun daga mutum ya ci gabansa, rashin hadama, ribar kaɗan kaɗan, kar mutum ya rinka babbar loma, ko kuma kar mutum ya rinka yin kirari an yi yanka nama don adadi haka wani ya ɗauki biyu shi kaɗai, kaga tun za ka koyar da yaranka a cikin wannan, wanda sai in kun ci tare za ka iya gani, in ba tare kuke ci ba kila kullum ana faɗa akan yankan nama, wani ya ɗauki biyu wani kuma ɗai kawai samu a yi tun. To wannan amfanin mutum ya ci abinci kenan tare da iyalinsa. Babu adabi shurbi wa istihbabi tanaffusi salatan, an gama cin abinci sai maganar can abin sha. Yace babu adabi shurbi wa istihbabi tanaffusi salatan, babin da yake magana dangane ladabin sha da kuma mustahabbancin yin numfashi sau uku wajen shan ruwa. Wannan numfashi da zai yi sau uku kharijal ina'i, a wajen kofin da yake shan ruwan, wa karahati tanaffusi fil ina, ko babin zai magana dangane da karhancin yin numfashi a cikin kofan da kake shan ruwa, wa istihbabi idaratil ina'i alal ayman, da mustahabbancin mika kofan da ka sha ruwa zuwa ga damanka, fal ayman shi ma zuwa ga damansa, ba'dal mubtadi bayan wanda ya fara sha. Wato babin zai magana akan ababai guda nan kenan. Farko dai wato ana son mutum ya sha ruwansa ya kammala cikin numfashi uku, wato kar mutum ya yi numfashi ɗaya don zai wahalar da kansa. Ina fata mun fahimta. Kamar ga kofin nan za ka sha ruwa, idan ka sha ka sha ka sha kaɗan sai ka ɗaga sai ka yi numfashi a waje, sai ka sake kafawa, sai kuma ka sake ɗaga sai ka yi numfashi a waje, sai ka sake kafawa ka yi na uku. To shikenan wannan shi ne shan ruwa da manzon Allah ya koya. Numfashin ya kama ka karkaye a cikin mai dai dan kai kila wani zai buƙaci ruwan kuma, musamman idan an kawo irin kwanan nan shan ruwa za ka sha ka bawa ne ka baka sha bani, numfashi ya kama ka kai numfashi a cikin miya ko da su kwayoyin cutar da za su fito daga jikin kuma sauka akan ruwa sannan ka ba wa, ko kuma da kalli wani abu na karanta ya sauka wani ya kyamar sha. To sai yasa in za ka yi numfashi sai ka cire kwanan daga bakin ka yi numfashin a waje sannan ka mayar, yadda addinin musulunci ya karantar ke. An gane ko? Sannan kuma idan mutum ya ja ruwa din zai bayar sai ba na damansa ba na hagunansa ba, shi ma ya ba na dama, shi ma ya ba na dama har a zo kan wanda yake na ƙarshe. Wato wanda ya fara ta idan ya gama na dama zai ba, shi ya fi cancanta ka bashi. An Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yatanaffasu fi sharabi salatan. Ana san maliki ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi numfashi uku fi sharabi wajen shan ruwa ko shan abin sha, yakan yi numfashi salatan to uku, ya'ani yatanaffasu kharij al-ina'i. Abin da yake nufi manzon Allah na yin numfashin ne a wajen kofan shan ruwa din ba a ciki ba. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس كما قال الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا تشربوا واحدا كشرب البعير كركو يشا دايا كما شرب الروال الرقمي ولكن اشربوا مثنى سيدي كشا سو بيبيو وثلاثة قوسو اكو اكو ليش ينفي أشياء أنت تقوفن من الروا كوي ترساش أباكينا kada in dauke har sai ya kare in yaka yin aji, masallar ta karkai haka ko dai kai numfashi so biyu ko kai numfashi, ma'ana kar kowa ya sanya ruwan da aka kawo masa a numfashi daya. Ina fata mun fahimta. In kuma zai numfashi to kare numfashi a malamai suka ce saboda kishirwa asalinta ciki ne ke daukan zafi, idan ya dauki zafi wani tururi na fitowa waje, to shi wannan tururin idan ka sha ruwa din a hankali yana shiga sai yake kwantar da zafin a hankali a hankali, idan ka shigar da shi gaba ɗaya to kuma zai cutar da kai ta fuskar kiwon lafiyarka. Shi yasa ba a san ka rinka shan ruwa din kaddak da karfi, an fi san ka rinka aika shi. Manzo Allah idan ya tashi shan ruwa tsotsansa yake yi ba kwankwadarsa yake ba, sallallahu alaihi wasallam, tsotsan yaka yana turba haka dan ya rinka shiga a hankali a hankali, to ya fi kashe kishirwa. Ko yanzu ka kawo ruwa ga mutane guda biyu darajar kishirwarsu iri ɗaya, kowa ya sha zafi ya gaji, sai ka kawo ka auna ruwa kowanne ka bashi daidai yawansa ɗaya, to wanda ya rinka tsotsa ya surba ya surba har ya shanye zai fi kashe masa kishirwa sama da wanda ya ɗaɗɗake shi ba zai taɓa kashe masa kishirwa ba. Ina ba za mu fahimta, yakan sa shi ma ya ji ko cikinsa ya kulle ko ya je kwari ko wani abu makamancin haka. Waɗansu masu bincike suka ce na haifar da ciwon hanta, da haka ba a ɗaɗɗakarsa tsotsarsa ake. La tashrabu wahidan kasubil ba'iri, kar ku sha ruwa kwankwada ɗaya kamar yadda rakumi ke yi, wato kaga rakumi ne shi idan ya kafa kai baya saukewa sai ya fushi. Walakin nashrabu masna wa thulatha, ku sha sau biyu biyu ko sau uku. Wa sammu idza antum sharibtum, ku yi bismillah lokacin da za ku sha ruwan. Wa ahmadu idza antum rafa'tum, ku gode ma Allah ku ce alhamdulillahi idan kun dauke kofin daga bakinku. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun, wannan hadisi da Imam Tirmidhi yake hasanun, malaman hadisi wadannan sun bai fanta shi ta fuskar riwayar, amma ababan da ya nuna kamar na rashin sha a cikin lumfashi daya ya riga ya gabata a hadisan baya. Wa an abi katada ka radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naha an yutanaffasa fil ina, muttafaqun alayhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a yi numfashi a cikin kofar shan ruwa. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi, yani yutanaffas fi nafsil ina, a cikin kofi a ce za a yi numfashi. Wa an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi labanin qad shiba bi ma'i, Anas dan Malik yace an zo wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da madara wanda aka garwaya ta da ruwa. Shiba bi ma'i ma'ana an garwaya ta da ruwa, ba madara ce tsantsa ba. Wa an yaminihi arabiyyun, ga wani mazaunin karkara a gefensa na dama. Wa an yasarihi abubakar radiyallahu anhu, a hagunsa kuma ga abubakar. Waye kuma na tsakanin wancan mazaunin karkara da sayyidina abubakar? Sayyidina abubakar ya fara fajari ba sai manzo Allah ya sha ruwa, thumma ata al-arabi, da ya sha wannan nono sai miƙa wannan balaraban kauye da ke hagunsa. Wa qala yati al-aymana fal-aymana, dama 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 ayi ta bin dama har ya zagayo. Wato sai wannan ya nuna idan ka sha wani abin sha wanda ya rage kuma sauran jama'a na da bukata, to kai da ka fara ta za ka baiwa na damanka ne, shi kuma in ya gama baiwa na daman shi kuma ya baiwa na daman har abin da za ka yi. Wato ba za ka baiwa na hagun ɗinka ba, ba za ka ba na titinka ba. Malamai suka ce sai fa in ana zaune ne kamar haka, sai na ce kai wallahi ina jin kishirwa, sai ka tashi sai ka shiga sai ka ɗauko ruwa. To idan ka zo ba maganin ka bai wani damanka, ni da na faɗi bukata ta ni za ka fara ba, to ni kuma idan na sha daga nan wurin sai a fara daga dama na, ina ba za mu fahimta. Tun da yanzu kowa ya yi shiru ba wanda ya nuna da bukatar ruwa, ni da na ce ni ka ina jin kitulwa, sai ka tashi ka kawo. To ka ganin wurin ba maganin ka kalli ina ne damanka, kai tsaye wanda ya ce yana da bukatar ne shi za ka ba. Qawluhu shiba ay khulisa, an garwaya shi kenan. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه دغ سهل ابن سعد الساعدي الله تعالى ذكره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بشراب فذل سنه لم تثبت غيره ان كاو مسا ابن شا لفظ شراب لا هي دوكن كوونه irin nau'in abin sha da ya halatta lemon kwalba ne da murje ne kunun zaki ne tsimi ne ko menene da sharab fa shariba minhu yata wa an yaminihi gulamun a damansa ga wani yaro wani zalimi a shiyakun hagunansa ga dattijai fa qala lil gulami sai manzo Allah ce da wannan yaro a ta'azanu li an uqti haula kin ka mi izini in bai waɗannan su fara ta kafin kai. Wannan ya nuna waye fi cancanta manzo Allah ya fara ba lokacin. yaran ga shi ne a dama, amma kuma a huga manya. Sai manzo Allah ya sallake ta yi izini in fara ba su, kaga ya karshen yancin yara ke da cikin addinin musulunci. Tun da daga ya zo a dama sai ya kasance manzo Allah ya tabbatar masa da kasancewar sa ya samu wannan wuri. Ata azan li an uti haula fa qala al ghulam, sai yaran yace la wallahi, wallahi ba zan hakura ba, wallahi ba zan yi izini ba. La usiru bi nasibi minka ahadan, bayan da zai in fifita kaso na wajenka da wani, kai na nake so a nan. Fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya bi ka masa kofi a hannunsa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. To wannan ina jin wannan hadisin da irin ransa na Imam Suyuti ya dauka yake magana akan ka'idar la isarat at-ta'at ko kuma fi talab al-fada'il. Kun san Allah ya yabi masu yin isari, masu fifita wani da bukatar su. Ina fata an fahimta. Kawo abinci ina da bukata, kana da bukata in ce maka kai ka ciniyan hakura, ko in ka cika rage. A kawo ruwa ina da bukata, kana da bukata in ce fara sha ne ki sha. To wannan isar ke wa yunziruna ala anfusihim walau kana bihim khafafa, suna fifita wani da abinda sama da kansu, ko da suna da bukata a kansu. To kaga wannan abin yabo ne, amma banda babin da'a, babin neman lada, ba a isari. Wannan rigi ake wofi zalika balle ta so wannan rigi ake. Kaga yanzu a nan gurin, in wani mutum ne kawai ya kawo ruwa, wani mutum ba manzon Allah ba, shi wannan ba za a ce wannan ana tabarruki da ragowar ruwansa ba. To a nan gurin wannan yaro na iya cewa a abaiwa ne, ko kai a yanzu aka kawo ruwa kana daman wanda ya fara sha ya miƙo maka, sai kaga wani baka ce ba komai abaiwa ne. Idan kai haka ba kai laifi ba, saboda wannan babu wani tabarruki da ragowar ruwansa. Amma ragowar ruwan manzon Allah ko menene, ana tabarruki da shi. Kaga wajen neman albarka ko to baka fifi da wani daga kai zalika fal yatanafasu almutanafisun. Sai dai in a sayyidin liman ne daidai inda liman yake, inda ake bukatar malamai, sai ka zauna wanda ya fi ka sanin addini, wanda in liman ya rikice zai fi fahimtar liman ya yi kuskure ya gyara masa sama da kai, sai ka sake a wajen. To wannan kai ne dan wannan manufar. Amma a taurar ragowar wurare a saman gaba ko a saman na biyu, wannan ba maganar tafi taka ba wani shi ba. Riga ake wa zai riga wani yi a cikin ayyukan da shi ne la isara fi sa'at. Kaga akan yi isari ne fil umurid dunya, fil umur ad-dunyawiyya, amma ba cikin al'umurin ukhrawiyya ba. Qawluhu sallahu ay wada'ahu, da yake sallahu ya karkatar masa da wannan kofi, ma'ana ya bashi kofin. Wa hadha al-ghulam huwa ibn Abbas radiyallahu anhuma, wannan yaro kuwa shine Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare da gare shi. Babu karahati shurbi min famil qirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzihi al-lahara, babin da yake magana akan karhancin shan ruwa daga bakin salka ko makamanciyar salka, da kuma bayyana cewa wannan karhanci karhanci ne ba na haramci ba, karhanci ne na a nesanci abin shi ya fi sama da a yi shi. Ai, an san dai salka fata wadda ake jemewa a rika zuba ruwa don ajiye ruwa a cikin ta, da har irin motoci da ake shiga na katako dinan za a ga ana sa ruwa a cikin salka din, lokacin ruwa na wahala haka, ko kuma dai ba bambuna sosai, kuma tafiya ta nesa sai ya zama wajen tara ruwa ne. To sukan yi amfani da ita wajen ajiye ruwa a gidajensu. To kaga salkatin wato makaruhi ne, ka zo ka kunce bakin ta ka karkato ka sha ruwan, sannan kamar ka daure, sai dai ka ɗebo dona. Tunda idan ka karkata bakin ka sha, kila ko wani datti ko wata ƙazanta ta tare da kai, in wane ya sai ga an fata ruwa, wanda zai zo daga baya sai ya rika kyamar sha. To kar ku haramta wa wani sha, shi yasa sai aka karanta haka. Da yake wani hauyi ha ba guga na fata ba zai iya shiga ciki, ko ma ba gugar fata ba, dukkan guga kan za ta yi ruwa zai fi shan ruwan mutum, zai fi shan mutum ɗaya. To lokacin da mutum ya sha kaga zai rage sauran, to wani kuma zai kyamaci wannan, to shi yasa ba zai sha ba da shi kenan, shi yasa ya ce wani hauyi ha. An abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal naha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ikhtinas al-asqiyati yani an tuksara afwahuha wa yusraba minha. Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yayi hani an ikhtinas al-asqiyati, kunce bakunan salka,
يعني أن تكسر أفواهها أكنتي باكنا سلكار ويشرب منها أتي أشعر وادك بايكين سلكار أما لدين أديبوروان دون مزبي مزال لا يهان هكا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرب من في التقاء أو الكربة da astiqa'i din da alkirbati dukkan su dai ana nufin salaka ko wani mazubin ruwa ko guga ma'ana dai dukkan ruwan da dukkan wani mazubin ruwa da ya fi karfin shan mutum daya to makaruhi ne ka zo ka dauka ka sha ka bar saura sai dai ka diba da abun diba in bai ce ka baka sake dibowa amma da dinka kafa bakinka a cikin ka kuma ka bari ina ba na mun fahimta
ne
ya danganta ka dai idan kace kamar roba din wannan ta swan water kila ta yi kai kada za ka ce shanka kin ta yi kuma ne bukata zai robar katuwa ce wani zai bukata ba ma baki tana cikin ta wani ce ka ina kuta a wurin wannan to yayin haka ne bai kamata ka kafa bakin ka haka fita ba in ka san wani zai bukata ya kamata kana da koki ta karkata ka zubo ka sha idan an zama ka sake zata ka zubo ka sha wani zo ce da Allah na san ka san mushi shi ma ba bashi zaka yi kafa baki ba sai ka zuba masa cikin kofi ya sha kuma sai aji to wannan shine idan an yi an bi dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an bi dokoki na kiwon lafiya ba ma yi da mutum ya haka ta ce ya kai kakala da yawa kaga ta kun kuma cikin addinin musulunci shi wani ai ya kai kakala da yawa wai ruwa ma ba za a tsoma wani ko wani ba baki ba وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما أنك قد أم ثابت إذا كبشة بنت ثابت إرؤى حسان بن ثابت الله تعالى قالت قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله يشبه عند نكي فشرب من في كربة معلقة sai ya sha ruwa daga bakin salka tana rataye ka'iman ya sha ruwan daga tsaye faqumtu ila fiha sai na je daidai bakin salkar faqata'tuhu sai na yanke shi saboda mai yanke shi saboda bakin manzo Allah ya tafa wajen bari ta rike wajen ta rinka tabarruki ne rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih وانما قطعتها امام النووي تايين كي ديدي باكين سلكر سبودا مي لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم دنت ريكي ورن دا باكين منزان الله يا تبا وتتبرك به ترنك تبركي دشي وتصونه عن الابتذال كما تاري ابن اوجن تاي دا بزي صلوانتا با وهذا الحديث wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya je ya sha ruwa daga bakin salka bayan duk a baya ana a sha mahmudun ala bayanin jawazi yana nuna cewa in an yi hakan ya halatta ba haramun akai ba wal hadithani sabiqani amma hadisi biyun da suka gabata kuwa li bayanil afdali wal akmali suna bayyana abin da yake fifiko abin da yake mafi kamala shine kar a sha daga bakin wallahu alam Allah shine mafi sani bari mu karanta wannan babun sai mu tsaya kan babu karahatin nafhi fi sharab babin da yake magana akan karhancin busa fi sharab cikin abin sha ka hura da bakinka haka cikin abin shan da zaka sha kamar idan abin shan mai zafi ne kamar mutum ya dauki koko a cikin ludayi ya hura sannan ya sha ko ya dauki kofi da zafi na shayi ya hura sannan ya ce zai sha wannan makaruhi ne an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الشراب أبو سعيد الخدري الله تعالى دا غريشي يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا يهاني دنغن يدبوسا أتكين أبنشا فقال رجل سيون متين يتي القذات أراها في الإناء ناغوات واني حقوقها كمر أتكين كوفن شيسا سنهولي دبايتي إذن نغا وانا حقوقها ko wata leda ko wani tsinke ko dai wani abin da mutum zai ga kazantar sa a ciki sai na hure da baki dan in fitar da shi fa faqala aharikha sai ce ko shi gari da ka hure da baki ka zubar da shi haka sai ka rike saura
dan wani abu na iya fadawa wanda za a ga ko wani tsumma ko wani abu dai wanda ke ba za ka isha da shi ba, sai ka zubar daidai inda idan ya fita cikin nan zai daga sala, amma kar ka busa da baki.
Kada sai ya ce inni la arwa min nafasin wahid,
abu na biyu manzo Allah, dai ba na iya koshi a numfashi daya.
Kada fa adinil qadaha antika,
yau idan za ka yi numfashi sama da kai, dama haka aka fito daidai duk lokacin da za ka yi numfashin,
raba kofin da bakinka, abinil qadaha, raba kofin antika daga bakinka lokacin da za ka yi numfashi, duk kai hadisun hasanun sahihu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء من ذا الله يهني أي ننفاشي أتكن كوف شروع أو ينفق فيه كو أي بوساء أتكن فا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
كنت متكتانا إن مكبت هذا مدد الله كما ملادا وإن مكبت كلكم الله شاكما سبحانه وإشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربك أستغفرك ربك. Mai tambayar farko yana cewa ya halatta mutum ya ci abinci da yar kanin babansa, to ai yar kanin babanka ba muharramar ka bace, don zaka yi aurenta kai da ita dan uwa da yar kani kuke, dan haka akwai aure a tsakanin ku, kaga kenan ba muharrama bace ba gare ka, dan haka bai halatta ku ci abinci tare da ita, amma kanwarka da yarka wannan za ku ci abinci tare. Sai wanda yake cewa shin ya mahalatta mutum yana shan ruwa yana cin abinci, a iyakacin sani na ban san wani nasi da ya haramta haka ba, kuma yana tambaya ne dangane da hukuncin cin abinci da tokar, shi ma abin da za a iya cewa ja'izi ne tunda babu nasi da ya haramta, amma ci da hannu ba tare da tokar ba ko mustahabi, kaga ya fi ci da tokali din ke. Cikin malamai akwai wanda suka karhanta cin abinci da tokali, amma da idan mutum ya ci abinci da tokali ba haramun ne ba, in ko ya ci da hannu to an fi son haka, don ya fi nuna tawadu. Idan an kawo maka ruwa kana cikin sha, sai wani ce sha ka bani, shi ko ba shi ne a damanka ba, yana hagun ɗinka, ya za ka yi? Sai ka ce da shi annabi ya ce a bai wani dama, tunda dai har na fara sha, to in na gama sha zan bai wa wanda yake dama na ne, sai dai in shi ne ya ce to ya baka rabansa, wato abinda dama cancantarsa ne shi ya kamata a bai wa, ya ce ya bar maka, to wannan ya yi isari ya halatta, don yana ga kamar ka fi bukata. Wannan ya ce mutum yana zaune a unguwarsa, sai ya ga za a yi wata bid'a, sai ya tashi ya bar unguwar, sai da aka kammala ya dawo, yana da lada ƙwarai, yana da lada gwargwadon kyakkyawan niyyarsa, tunda Allah ya ce wa ya zara aikin da zina ya kodo na fi ayatina fa a'rid anhum hatta ya kodo fi hadith mazari wa in ma yunsi yannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin, idan kaga waɗanda suke kotsa kai cikin ayoyinmu, ma'ana cikin ababen da ayoyin alkur'ani sun hana mutane na yi, to ka kawar da kai ka tashi ka bar su, kar ka dawo har sai sun bar wannan sun shiga cikin wani abin na daban. Wannan kuma yake cewa mutum da yake son aure, to zai istikhara tun kafin ya ga wanda yake so ya aura, ko kuma sai bayan ya ga wanda yake so ya aura din sannan ya yi istikhara? Ya yi ba ta zama istikhara ba idan ka yi tun kafin ma ga wanda za ka aura, zama istikhara ba, domin istikhara kan me kai kenan yanzu, dan idan ba ga wanda kake so ba kawai kana son aure, to yanzu istikhara ka kana yi ne akan ka yi aure ko kar ka yi aure? To kaga wannan ai babu istikhara a cikin sa, domin kowa san yin aure alkhairi ne, a jumlace yin aure alkhairi ne, amma auren wance kila ya zama alkhairi kila ya zama alkhairi ba, amma shi auren karan kansa a shari'a menene? Alkhairi ne, baka da kai istikhara don yin aure, sai dai dan auren wance nan ne istikhara ke zuwa.
saboda haka sai ka tantance wanda kake gani kana so, sannan sai kai istikhara game da ita. Akwai nasi ingantacce wanda ya nuna cewa haramun ne yin sallah gaban liman, abinda malamai ke dogaro da shi hadisin bin liman, suka ce binsa yana nufin binsa fil af'al wal aqwal wa fi kulli shay, ka bi liman cikin komai da komai, duk wanda ya ganka da kai da limaminka to ya tabbatar liman ne a gabanka kai kana bayansa. Sannan in an zo kabbara sai yayi kai, in an zo ruku'i sai yayi kai, in an zo sujuda, in an zo sallama, komai. Tunda manzo Allah ya ce inna ma du'a al-imamu li yutamma bi, wannan biyayya tare da liman din ba ta iya yiwuwa sai kana bayansa, in ka wuce gabansa ka saba wannan Allah. Kuma a aikace a duk shekarun da annabi yana sallah ba taba ganin yayi sallah wani sahabi na gabansa, yanzu da mutum yayi ya faru da abin da babu kenan. Shi yasa don malamai suka tafi akan haka, musamman malaman mazhabobi guda uku. An fahimta ku? Wato mazhabin Abu Hanifa da na Imam Shafi'i da Ahmad dan Hanbal duk sun tafi akan haka. Mazhabin Imam Malik ne suka ce sai illarura ta samu. Haka kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada fatawa, illarura ta samu ta yadda ba waje a gaban liman dole, a ba waje a bayan liman dole sai gabansa, to wannan larura ce ba zaɓin ka bane ba. Amma matukar akwai waje a bayansa to bai halatta ba, in kuma kai baka da sallah dan ka saba wa sallar annabi da safan sa. Ni dai na faɗi larura duk abin da zai ansa sunan larura, kuma ta kai ba sai na bayanin shi gaba. Haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa. Akwai nasi da ya hana shiga bakawar sallar takalmi, wurin akwai nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne karara, ya ga wani da zai shiga makabar sallar takalmi ya ce ba sai cire takalminsa. To shi ma muka ce sai akwai larura kamar zafin rana mai tsanani, sai da ba za ka iya juriya ba sai ka shiga takalmi saboda wannan, ko akwai kaya da sauran ababen da suwa iya cutar da kai. Amma in ba haka ba to sai mutum ya cire takalmi dan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Wannan yace ya za a yi mata ta zama ahlus sunna? Sai za ta makaranta ahlus sunna kira ko ba ka sa ta makaranta ahlus sunna, sannan ka sama mata kibir koda mai kyau, kana ta kai mata kasar na sunna, kuma kana mata tambayoyi idan Allah ke ji kasar din nan zan miki tambaya a baya da sauransu, a haka kana abin da zai kuma karka kai. Idan za ka fara kai mata kasar, ka kai mata mai zafi, tunda ita ba ahlus sunna ba ce ba, ka kai mata mai sanyi-sanyi wanda ba a zafi da yawa a ciki, ana dai bayanin abubuwa haka da sauransu ko ba haka ba, a hankali a hankali. In ta iya karatu kuma kana ba ta littafi tana karantawa, sannan kuma kana ware lokaci kuna yin hira da ita, to a lokacin za ka riƙa cusa mata ra'ayin sunna ɗin a hankali a hankali har ta gane da fahimta. Yace ya za a yi zama salihin bawa, yadda za ka yi ka zama salihin bawa, na farko dai neman ilimin addinin musulunci na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka mutum ya zama salihin bawa. Duk inda ake karatu ko na Qur'ani ko na hadisi ko na fiqhu, na ɗaya daga cikin malaman da aka san su da bin tafarkin sunnar manzon Allah, kana halarta to wannan zai taimaka maka. Sannan kuma abu na biyu, duk abin da ka ji a wurin karatu don an faɗa, kar ka ɗauke shi a matsayin tarihi, ka ɗauka da kai ake. In ka ji an ce manzo Allah ya ce kaza, ka rika ji kamar dama manzo Allah ya yi maganar ne dan kai kadai, ta yadda idan ba kai ba ka saba masa ba ka kyauta ba, to ka kana kokarin kana aiwatarwa kenan a aikace. To zuwa karatu da aiwatar da abin da ake a wurin karatun a cikin aiki, wannan zai taimaka ka zama salihin bawa. Sannan abu na uku, sai ka zaɓi abokanai na gari. Idan kana da mashiritan abokanai, ka ga yadda za ka yi ka musanya su da abokanan kirki masu himma da kwazo. In ka iya karatu yawan karance-karance na tarihin mutane na gari, sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma tarihan sahabbansa, irin yadda suka karɓi musulunci a karan fari da gwagwarmayar da suka yi da mutanensu, duk wannan yana taimaka mutum wajen ya zama salihin bawa. Sannan wani abu na gaba mai muhimmanci shi ne addu'a. Kana tashi cikin dare kana roƙon Ubangiji ya shiryar da kai, ya ƙara ma shiriya tsoriya a kan tada. Kana yawan maimaita addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu waɗanda suke taimakawa wajen kasancewar mutum a kan shiriya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Kaga na akwai roƙon shiriya a ciki. To wannan zai taimaka maka wajen zama salihin bawa. Sannan ya ce, ya zan yi in samu zaman lafiya da matata? Zai tambayo mutum uku ne. Yadda za ka yi ka samu zaman lafiya da ita shi ne ka tafiyar da ita a shari'ance ba a al'adance ba, kuma ka yi ƙoƙarin nuna mata duk abin da kika gani na kirki na ya miki, to na fahimce shi ne ƙarƙashin dokokin Allah ne ke son in ɗabbaƙa don kar Allah ya kama ni da laifi na na tauye miki haƙƙi. To gudanar da ita a cikin wannan yana da amfani ƙwarai da gaske. Sannan kuma ka zanto mai tausayi a gare ta, tunda yana daga cikin abinda rayuwar aure take ginuwa a kai, soyayya da tausayi, kamar yadda Allah ya nasanta haka cikin Alƙur'ani. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Tausayi din yana da fa'ida. Sannan kuma ka rika yabanta lokacin da ta yi alkhairi, kamar yadda ya kamata ka ja kunnen ta ka faɗakar da ita idan ta yi kuskure. In za ka yi mata faɗa, ka yi mata faɗa kai da ita, kar ka yi mata faɗa a gaban yara, ballantana kuma ka yi mata faɗa a gaban kishiyarta. Idan kana son matarka ta ɗauki maganar ka daina mata faɗa a gaban kishiyarta. Idan ko kana mata faɗa a gaban kishiyarta, wata rana za ta rama. To ko ba daidai bane kuma ka rinka yi mata faɗa kuma a gaban ƴaƴanta kana hantararta. Takan ji ƙasƙanci a irin wannan yanayin. Ta gwammace kai da ita a ɗaki kamare ta ko ka dake ta sama da ka faɗa mata baƙar magana a gaban ɗanta ko a gaban kishiyarta. To waɗansu duk ba sa lura da wannan. Wai wani sai ga cewa kamar wata dabara ce na ita ma wata ɗin ta san in ta taɓo daga yadda za a yi. Ba ruwansu da wannan, ka sai ka dodo wannan, wannan ba zai magance maka matsala. Kai dai kai da ita ka faɗa mata zai fi mata daɗi sama da wato yi mata a gaban mutane. Sannan ka gano abubuwan da take so ka rinka yi mata, kuma ka faɗa mata abubuwan da kake so kai ma ta rinka yi maka. Abubuwan da suna da yawa, sai dai tunda baka san kowa ya yake a gidansa ba, sai dai ka faɗa ba bai amma waɗanda dai suke so suke taimakawa. Wa alaikum assalam.
Cikin abin da yake mai kwaya-kwaya ba mun karanta ba a darasin baya, sai ka nemi izinin abokanan cin abincinka, ba wai wanda ya kawo abincin ba. Za ku ci abinci ku biyar, wanda ya kawo mutum ɗaya ne, don ya yi maka izini sai ka ɗauki biyu-biyu ka ga sauran fa. An toye musu haƙƙinsu kenan. Da haka sai in su duka sun amince. In su duka sun amince shi kenan. Ba biya wa ne mace. Ba wai mutum ɗaya daga cikinsu ba. Na'am.
Ya halatta ko ka taƙaita ko ka ƙara, amma duk da hadisi ɗaya ne. Ƙware da gaske ba alkhairi ba ne ba, yana yi yawa alkhairi kan yanzu sallama
ko sau nawa kaga wani mutum ai sallama ta farko ba ta wadatarwa idan kun sake gamuwa sai tun sabon manzo Allah mutum na tafiya ce da dan uwansa haka in yanzu muna tafiya ne da wannan malami muna cikin tafiya sai wata bishiya ta shiga tsakiyar mu ne na damar ta ce bakon dinta muka haka sai dai ya ce wa da ya assalamu alaikum Bukhari ya rawaito wannan cikin al'adar Bukhari to wannan yafi abin mamaki ko kuma wannan naka na kashi da gida ka fito kashi da ka fito saboda alkhairin da ke cikin sallama ba su suka ce da bishiya ba za ta shiga tsakiyar su sai wani ya karewa wa da sallama ta ga kaiwa matuƙa wajen raya koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum salam ban gane ba yo ai rashin sani ne wannan ai kamata yi in ka san almajirin na da kaso cikin abincin nan naka kai niyya ko dai ka kira wasu ku ci kai ko ka kira wasu ka dai ba masa afano ka bashi yayi tafiya sa ku ci ne sauran kayan amma barin sai mun ci mun rage sannan mun bika masa ai al'ada ce bayan koro addini ce ce haka ba dan a lokacin akwai bambanci fa tsakanin wanda aka kawo abincin an ajiye sai ga mabukaci ya zo aka ci gaba da ci sai da aka yi saura aka bashi da kuma wanda ana ganin mabukaci aka ce wanke hannunka zo su ta ko kuma kawo kwananka kamfatan ma ya kawo a kamfatan masa aka bashi aka ci wannan fa ya gila dan lokacin kai ma kana da bukatar abincin amma ka diba amma bayan ka koshi wannan ragowar kana da bukatar sa to shi ko falalar na cikin bayarwa lokacin da kake so wai tsayyana ta'ama ala hubbi kaga lokacin kana san abin amma bayan kana ka gama kai ma ya zo maka kaya koma da shi gida ma aiki sai dai kawai mu yadda muke abubuwan mu ne idan ka tashi gyara su sai ta inda za ka faro su sai ta inda za ka faro su su a dacan har yanzu kuma a wadan surare na duniya wato mutum yakan ji nauyi da kaskanci yau ya zo a bashi gobe ya zo a bashi amma mu mutum zai iya shekara goma kullum ya zo a bashi ya baya jin wani kaskanci kuma gani yake ma wannan ɗin ita kanta wata sana'a ce wanda ya kamata a mutu a kai falalaci turawan cd ake cewa ko larabawan cd ne ko turawan to kaga su kwacan ba haka bane ba mutum yakan so yau idan an bashi ya zanto gobe shi ma fata ke ba yakan ji kaskanci a ce kullum sai ya karba to in a mutum na da wannan zuciyar to shi ne amfanin zo mu ci tare amma yanzu wa zai kirawo irin almajirai wanda zai ganshi dukun ya ji cewa zo mu ci tare a wannan ba wani zuhudu bane ko gudun duniya sai ka je ka dauki wata cutar amma ina tsatsaf mutum yake mai kamala zo mu ci tare wanke hannun sa ka ci tare wannan abu ne na falala abu ne wanda ya kamata amma in kai wannan yau so dai kai wannan so biyu gobe gidanka sai ya cika to kuma har sai mutane sun kure ka wanda yake da halin ya ci nashi ba sai ce akwai kwana banza a can sai ya bayar da kudin sa aljihu ya je ya ci banza to wannan kuwa rashin wayewa ne a addinance yake kawo haka idan mutum ya waye a addinance ba zai zama mai haka ba